بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باين لك يا اخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دكا يبود ابو دياد الجنة تنثبت بالله جل وعلا واندى شكيني كمرسا تقدر وصا تقدر الامر عندي يسوي قداما ya mana baiwa da ganin wannan gini mai albarka irin na Laraba wanda ya dace da tsaya ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Kuma ita ce rana ta 18 ga wata na biyu shekara ta 2026 bayan miladiyar Annabi Isa. A wannan majalisi na mu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Zango Plaza Foundation wanda yake unguwar Zango a tsakiyar birnin Abuja, muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin rabuwar garuruwan musulmi. Wannan shi ne darasinmu na farko a cikin waɗannan fararen ranaku masu albarka, ranaku na watan Ramadan, kamar yadda wannan shi ne shekara ta hudu da muka fara gabatar da darasin tafsiri a cikin wannan wata mai albarka, a wannan masallaci mai albarka. Kuma ita ce shekara ta 15 da asasa wannan majalisi mai albarka. Mun fara darasin tafsirin Alkur'ani da farko a wannan masallaci ranar 25 ga watan Fabrairun shekara ta 2011. Kun kuka kirga yau shekara 15 cif babu kwana 7 da fara aikata wannan majalisi mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara sanya mana albarka a cikin wannan al'amari da muke gabatarwa. Amin. Kamar yadda kowa ya sani, watan Ramadan wata jami'a ce wacce take taimaka wa ɗan adam wajen ba shi training cikin gyaruwar ɗabi'unsa da halayyarsa. Wata hanya ce da take kusanta bawa ga Ubangiji mai girma ɗaukaka. Wasu kwanaki ne masu albarka waɗanda Allah ya ambaci albarkar da wurare da dama a cikin littafin Alkur'ani, wanda duk wanda Allah ya raya ya ga Ramadan ko kuma shaka babu zai ga waɗannan alkhairai da albarka a cikin rayuwarsa ta addini da mu'amalarsa ta yau da gobe. Akwai abubuwa da ake so mutum ya dage da su a cikin wannan wata mai albarka, musamman manyan abubuwa guda 5 da malamai suka ambata. Abu na farko shi ne shi kansa yin azumin, wanda yana daga cikin ƙololuwar falalarsa, yana janyo wa bawa gafarar zunubansa da ya gabatar a cikin dukkanin rayuwarsa. Hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, Manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce, man qama ramadana imanan wa ihtisaban man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani da Allah da fatan samun lada a wajen Allah, to za a gafarta masa dukkanin abin da ya gabatar na zunubansa. Haka a wani hadisin aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana amin 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 har sau uku. Aka tambaye shi aka ce, me amin din nan take nufi? Daga ciki ya ce, Jibrilu ne ya zo ya yi addu'a ya ce, Allah ya umarce ni zan yi addu'a ka ce amin, ni shi kuma ya yi addu'a ne kuma na ce amin don cika umarnin Allah. Daga cikin addu'o'in da ya yi akwai addu'ar cewa duk wanda wata ramadana ya shigo har ya kare bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba to Allah ya nisanta shi da rahama kuma banza Allah ya ce amin akan wannan addu'a saboda haka wanda yake nuna mana lallai yin azumi da kula da hukunce-hukuncen azumi da ba wa azumi muhimmanci da kare harshe ga banzantattuka na banza waɗanda ba za su yi wa ɗan adam amfani ba a kwanakin ramadana lallai suna da alkhairi ƙwarai da gaske domin ba wai iya ɗaukar ƙishirwa ɗin daga ƙulluwar alfijir zuwa faɗuwar rana kaɗai ba akwai lawazim abubuwan da ake so mai azumi ya kula da su don ya cimma wannan gagarumar garabar abu na biyu da ake so ɗan adam ya yawaita a cikin wannan azumi mai albarka shi ne ƙiyamul layl tsayuwa da yin ibada da daddare ta hanyar yin sallah da neman kusanci da ubangiji mai girma ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu huraira yana cewa inda sahihain man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya tsayin daka wajen yin ƙiyamul layl raya ga daidai ibada a cikin ramadan yana mai imani da Allah da neman lada a wajen Allah za a gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubansa daga cikin abubuwan da ake so mutum ya yawaita a cikin wannan azumi shine karatun alqur'ani kowa ya san alaƙar da ke tsakanin ramadana da alqur'ani a wannan watan dai Allah ya saukar da alqur'ani daga al'arshinsa zuwa ga lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz zuwa ga wani waje da ake kira da suna baitul izza a saman duniya waɗanda ayoyi suka yi ta ambatar wannan saukar a suratul baqara Allah ta'ala ya ce shahrun ramadan alladhi unzila bihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan haka ayoyin cikin suratul qadr Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wanda lailatul qadr yana cikin watan ramadan shi ne dare mai albarka da Allah ya wasafa da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin to lallai alqur'ani karanta shi da bibiyar ma'anoninsa yana da matuƙar muhimmanci a wannan wata mai albarka shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ramadana ya zo mala'ika jibril yana zuwa fi mudanatar alqur'ani fi tilawa da bitar ma'anonin alqur'ani a duk shekara da sun yi sauka a shekarar ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe da zai bar duniya sai da suka yi sauka biyu tare da mala'ika jibril lallai akwai asara mai girma da wanda ramadana zai zo ya wuce ba shi da wani kaso na abin da ya karanta na ayoyin alqur'ani mazaje masu himma dama kullum cikin karatun alqur'ani suke idan ramadana ya zo suna ƙara casa tilawarsu da ƙara himmarsu cikin karanta alqur'ani har an samu daga cikin magabata akwai waɗanda kullum a ramadana sai sun yi saukar alqur'ani a rawaito sayyidina Uthman ibn Affan yana sauke alqur'ani a kullum a cikin wata ramadan duk da dai takura kai ne musulunci bai ce dole sai ka sauke alqur'ani a kullum ba mafi ƙololuwar abin da ake so ka karanta a kullum ya suke 20 duk bayan kwana uku sauke alqur'ani domin wanda zai karanta alqur'ani a kullum daga fatiha da zuwa darusa za ka samu karatun kaɗai yake yi ba zai samu daman yin tadabburi da tunani a cikin ma'anonin ayoyin alqur'ani ba sai dai kawai zubar karatun kawai shi ma sai na Usman da wasu da cikin magabata da harkar rasul suna yi dai a babin casa tilawa da kwankwasa hadda a ji tana nan ko ba ta nan amma idan aka zo maganar karatu da bin ma'anoni ko kuma mafi karanci ana so ɗan adam ya karanta inci 20 duk bayan kwana uku ya sauke alqur'ani abu na hudu da ake so bawa ya dage da shi a cikin wannan wata mai albarka shine yin addu'a alqur'ani tun daga fatiha har nasu a cikin suratul baqara ne kadai Allah ya ambaci hukuncen hukuncen azumin watan Ramadan. Da yadda kaga magana akan azumi a wani waje a Qur'ani ba cikin baqara ba, za ka samu magana ne akan hukuncin azumi na kafara. Cikin suratul Ali Imran Allah ya yi ishara zuwa ga kafarar rantsuwa, ya yi bayanin tafillahillah a yadda ke cikin suratul An'am, cikin suratul Mujadila, cikin suratul Tahrim, cikin suratul Ahzab, cikin suratul Nur. Dan Allah ta'ala ya yi magana akan kafarar azumi, amma in dai azumi ne na Ramadan da hukuncen-hukuncensa, to Allah ta'ala ya jero su ne a ayoyin da ke cikin suratul Baqara. Sun daga fadin Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Harifi zuwa uhilla lakum laylatal siyami rafathu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. To abinda zai alakanta maka Ramadan da addu'a shine da Allah ya gama bayani akan ayoyin da suke magana akan Ramadan da hukuncen-hukuncensa da falalansa, sai ya rufe su da ayar addu'a. Yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ana falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kaga wanda yake nuna maka lallai ba Ramadan wajen faje kolin addu'o'i ne. Ka tsaya ka dage, in dai mutum yana da hankali ko ba a gaya masa ba, ya san wannan rayuwar sai da addu'a. Ba abin da zai gudana sai an koma zuwa ga Allah. Ba abin da za a ci nasararsa sai an nufaci Allah. Ba inda za a samu sauƙi sai a wajen Allah. Ba inda za a samu taimako sai an koma inuwar Allah. Wannan shi ne lokacin komawa da lokacin da Allah yake cewa idan bayina suka tambaye ka ya ma'aikin Allah dangane da ni, to ka ce da su inni qarib, ina kusa da su. Duk abin da kake ganin ya maka nisa, to akwai Allah a kusa da kai, shi zai janyo maka shi kusa. Shi yasa yace ujibu da'wata da'i idza da'a, ina amsa addu'a ne addu'a da'wata da'i. Nan zai kawo lafazin da'wa din misiga ta na kira allati tufidu al-umum, duk abin da kake bukata in zai kawo ga Allah, to Allah zai amsa maka. Sai kuma ka rike sabubba na amsa addu'a, shine Allah ya ce falyastajibuni, fa'udun bi tafsirul bayan falyastajibuni, to bayina su ci gaba da roƙona. Wannan gabar ayar take nuna yana daga cikin ladabin addu'a, shine al-ilhaqu bid-du'a, dan adam ya naciye ta tai ba ɗanɗautawa. Dan wani sai ya ga cewa idan ya roƙa yau yana jiran amsa gobe bai samu ba, to sai shi kenan sai ya haƙura. Wani kuma in ya roƙa ya ga an bashi sai shiriri ce, a'a ba haka ake ba, baka samu ba ka roƙa, ka samu ma ka roƙa. Falyastajibuni, ku zamanto na tattu cikin roƙona inji Allah. Wani yu'minu bi, sannan kuma ɗan adam ya ɗauki imaninsa gaba ɗaya, ta'allaka shi da Allah, Allah ne mai yi. Yana kuma da yaƙini a ransa cewa lallai Allah zai yi. Yana kuma jira ya ga lokacin da Allah zai yi ɗin. Wannan ne yana daga cikin ladabba na amsa addu'a. Na farko ka yarda da cewa kana da imani Allah zai yi, kuma ka yarda da cewa Allah ya yi ɗin ma, kawai jiran lokaci ake yi. Wannan jiran yayewar da amsa addu'ar shi ma ibada ne, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce intizarul faraj min Allah ibada, mutum ya roƙi Allah ya koma gefe ɗaya ya kasake, yana jiran Allah ya yaye ya kawo mata buɗi ya amsa mata, shi ma wannan ibada ne. To sai Allah ya ce la'allahum yarshudun, din suka haka sai mu shiryar da su. To abu na ƙarshe da yake da muhimmanci, abu na biyar a cikin wannan wata mai albarka shi ne ayyuka na alkhairi, taimako, ciyarwa, agazawa, tallafawa, wa addinin Allah da bayin Allah. Waɗannan abubuwa ne guda biyu da kowanne yana da muhimmanci. dan akwai wata shubha da take yawo daga zukatan maruwata ko wanda ba su fahimci addini ba ko wanda suke gaba da karantar da addini suke ganin karantar da addini yana hana ruwa gudu yana matsa musu kasa akwai wani shi ba kuka karatun zai zo ya ji ba amma a rika karantarwa ma shi gani yake matsa musu ake yi ta yaya za a zo a ce mun zo neman kuɗi kuma a kafa majalisi a ce mu ba nan ne ya samu Abuja ba to irin waɗannan shubha suna ta yaɗa ta cewa wai da a karantar da addini a wannan watan ai wanda an ciyar da a karantar da masallata wanda an ciyar da masallata wannan kuskure ne dan adam yana buƙatar abubuwa guda biyu su gina jikinsa su gina ruhinsa su gina gangan jikinsa yana buƙatar zancen ubangijinsa da shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne abincin da yake gina zuciya kuma idan zuciyar ta ginu a nan ne ɗan adam zai samu setin da zai ji daɗin rayuwar duniya da ta lahira sannan yana buƙatar kimaka lomar so da zai gina gangar jikinsa to duk yadda ka kai ciyar da ɗan adam idan har zuciyarsa ba a gina ta da imani da abin da zai kusanta ta da Allah ba to duk abin da za ka ciyar da shi ba zai gamsu ba kuma zai koshi ba kuma zai dina ba kuma zai yadda ba amma idan ka gina zuciyarsa ya fahimci shi kansa wane ne wani irin ɗan adam ne shi to ko baka ciyar da shi ba wannan ginin da zuciyarsa ta yi sai ka karantar da shi cewa dole ka tashi ka tsaya da ƙafarka domin zai karanta a musulunci akwai tashi a nemi halal annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuwanci yana siye yana siyarwa har ya bar duniya yana zuwa kasuwa sallallahu alaihi wasallam shi ta za ka kasurai ma suna zargin sa mali hazar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq ya za a ce yana annabi yana zuwa kasuwa ya je kasuwa ne ya sanna dan ya karantar da mutane cewa a kwanta a gida ba shi bane a tashi a fita ne ba a nan ne zai gane bambancin tsakanin halal da haram a nan ne zai kori haƙuri da kana'a ya jure cikin abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya bashi amma in ba shi da addini in za ka ba shi fanta ba sama wannan ba zai ishe shi ba kuma zai daina ba kuma kullum zuciyarsa mutuwa za shi saboda haka ramadana wata jami'a ce da ake ciyar da zukata ilimin addini ake kuma ciyar da gangar jiki abincin da za ta rayu kowanne sadaka ce mai zaman kanta mai muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falalar ciyarwa a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi zai samu ladan wannan mai azumin ba tare da an rage wancan lada ba yadda Allah ya shirya zai ba wa mai azumi lada ladansa yana nan cikakke kai ma da ka ciyar da shi Allah zai baka ladan cikakke saboda haka in ka ciyar da mai azumi ɗaya a yi mai kayan azumi biyu ga naka ga ladan wanda ka ciyar ina kuma a ce goma kake ciyarwa ina a ce ashirin kake ciyarwa ina a ce kullum azumi talatin kake yi ba na kana ciyar da mutum talatin sai ka ga kun watan ya fita kun kowa ya fita da azumi talatin to kai ka fita da talatin sau talatin kaga ba karamar falala ba ce ba karamar riba ba ce muna roƙon Allah ta'ala ya hore mana ikhlasi da lafiya da juriya na yin wannan ibada mai albarka kuma Allah ya karɓa mana Allah ya sanya ba a cikin bayansa waɗanda zai ƴanta a cikin wannan wata mai albarka sannan muna isar da godiyarmu ga tun daga kan kwamitin wannan majalisi mai albarka waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen shiga wannan karatu ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da gudana Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan muna godiya ga ɗaiɗaikun al'umma waɗanda suke taimaka wa wannan karatu tun daga 'yan social media ɗinmu da alarraman mubalan tarisu wanda yana zaune a nan ba ina jin sa yana waya yana sun shiga ko sun fita amma dai yana cikin rijal ɗin nan guda uku kasan rijal a cikin alƙur'ani su uku ne akwai minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullahu alayhi, akwai dini rijalun yuhibbuna an yatatahharu, akwai rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. To haka yake kokari a zo a isa wannan robar baya da shi. Akwai dan uwa da duk shekara a irin wannan lokaci ke canja wannan masallaci kafin kuna ganin fagashi masha Allah, bada ma bai na kansu ma bai buya ba gashi ya canja mana kafin Allah ta ya saka musu da alkhairi. Akwai wanda ya sai mana kujeru ga su masu laushi, tun da aka kawo su za ku ga zamana ma ya canja. Da ina zaune ina ta haka ina ta gyaggyarawa, to amma yanzu ni ma ina jin cewa ana ofisun na ke sai shiga ofisoshin su sai ga duk suna jujjuyawa a kan kujeru, amma ni na ofisun sai yanzu in tarar da kawo wata kadagoce haka kadagoce na wani kudi a kafar Nijar. To Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi, Allah ya sanya masa shi mizanin hasanat din sa. Akwai wani bawan Allah shi ma da muka gaya masa cewa muna da matsala ta waya da muke recording da ita, ajiya muka gaya masa ajiya ya fitar da kudade masu nauyi ya sai mana galle da waya wanda duk inda aka gamu za a gamu kar a gane mu ne, kuma duk inda muka yi magana za a ji mu rangada dau a fahimci abin da muke faɗa. Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi, Allah ya saka mu kowa da alkhairi, iyayenmu da suke karfafa mana gwiwa a wannan karatu musamman babanmu Alhaji Sa'ad, Allah ta'ala ya saka masu da alkhairi da irin Salim Shahar. Aka shugaban wannan kungiya shi ma ba za mu manta da irin gudunmuwar da yake bayarwa ba da Salim Tubaru da dukkanin ɗan tawagarsa, muna addu'a Allah ya saka masu da alkhairi. Za mu tashi aya ta 34 a cikin wannan sura mai tarin albarka, surat Sad. Fadin Allah ta'ala wala qad fatanna Sulaymana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anabna.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
Ubangiji ta'ala ya ce wala kalfatan da Sulaiman, kuma wallahi hakika mun jarrabi annabi Sulaiman alayhi salam. Wa alqayna ala kursiyyihi jasadan, sai muka dora wani gangar jiki a kan kujerar kafatar mulki, kuma a nan sannan daga baya ya dawo. Wannan aya Ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba da labarin wata jarrabawa da ta samu annabi Sulaiman alayhi salam, wanda kuma kar ku manta cewa dalilin kawo waɗannan labaruka a wannan sura mai albarka suratu Sad shi ne don a ba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haƙuri a kan gwagwarmayar da'awa da halin da ya tsinci kasar kansa a ciki da irin gallazawa ƙuraitawa da suke masa. Shi yasa za mu ga daga farkon ayoyin Allah ya buɗe shi da cewa isbir ala ma yaquluna, ka yi haƙuri a kan abin da suke faɗa ya ma'aikin Allah. Cikin cewa ya yi haƙuri, wannan akwai girmamawa a gare shi, sannan kuma akwai koya masa ƙasƙantar da kai domin kada ya ɗauki cewa a matsayinsa na annabin Allah bari ma khataman nabiyina wa imamul mursalin ta yaya za a yi ringa tsinka kansa cikin jarabobi to shine sai Allah yake bashi wadannan labarurukan yake nuna masa haka hanyar take haka wadaban yake haka tsarin yake duk annabawan da suka wuce a baya ubangiji mai girma daukaka ya tarbe su Allah ya zabi ya fara bashi labarin annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman saboda su ne annabawan da ubangiji mai girma daukaka ya hada musu tsakankanin al'amura guda biyu ga su annabawa ga su masu mulki annabtansu kusanci ne zuwa ga Allah mulkinsu furda ce a kan al'umma amma duk da wannan capacity da suke da shi bai hana ubangiji mai girma daukaka ya darrabe su a cikin da'awar annabta ba shi yasa Allah ta'ala ya ba mu labarin jarrabawar da ya wa annabi Dawud alaihi salam lokacin da ya aiko mala'iku suka jarraba shi kaga wannan jarrabawa ce a cikin da'awa sannan kuma ubangiji mai girma daukaka ya ba mu labarin danka annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da yaje yana zagaye dokunansa a matsayinsa na basarake mai ji da kai an kawo masa dawaki in garmun dawaki kosassu masu tsayuwa a kan kafafuwa guda uku suka shagaltar da shi har bai yi sallah a kan lokaci ba kaga wannan jarrabawa ce a cikin addininsa sannan hatta a cikin mulkin nasu duk da irin karfin mulki da ubangiji mai girma daukaka ya ba su duk abin da ake iya mulki da shi Allah ya ba su in ka ɗauke zulkarnain babu wanda ubangiji mai girma daukaka ya ba wa karfin mulki da ya ba wa annabi Dawud alaihi salam annabi Dawud Allah ta'ala ya gaya mana cewa yana jin yaren tsuntsaye Allah ta'ala ya ce wala kan atayna dauda minna fadla ya jibalu awwi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu al-ahdin an i'mal sajibatin wa qaddir fi al-fard wa amalu saliha inni bima ta'maluna alim sannan Allah ya bude musu hanya yace duk abin da zasu yi su aikata Allah zai gode musu i'malu ala dauda shukra wa qalilun min ibadi yashkur amma wannan bai hana ubangiji da ya ba da kusa ya jarrabe su ba to ga kuma dan sa annabi Sulaiman bai ga jarrabawar da aka yi masa a cikin al'amarin addini to hatta a wannan mulkin duk inda mulkin ya kai da karfi da yanda suke da abubuwa na ban mamaki a cikin mulkin su ubangiji bai ba daukaka sai da ya jarrabe su a mulki to shine anan Allah ta'ala yake ba mu labari wala qad fatanna Sulaiman hakika mun jarraba annabi Sulaiman a me aka jarrabe shi nan jarrabawa ce a cikin mulki ai fatannahu fi mulki ibtalainahu wa ikhtabarnahu mun jarrabe shi mun gwada shi a cikin al'amarin mulkinsa wa alqaina ala kursiyyi jasada sai muka sanya wani gangar jiki ya mai gurbin kujeran mulkinsa yaje ya zauna akan mulkinsa kun ma'ana ba sannan daga baya shi annabi Sulaiman ya dawo malaman sun yi dogayen maganganu akan me yasa ubangiji mai girma daukaka yayi wa annabi Sulaiman wannan jarrabawa dan ita jarrabawa mumini ya kamata ya tarbiyyantu da jarrabawa duk lokacin da kaga wata jarrabawa abu na farko da ya kamata ka fara tuhumar kanka me yake yin wannan jarrabawa me dai Allah ya jarrabe ni ka je ka binciki lalitar ayyukanka ka gode akwatin ayyukanka ka ga ina gajiyawarka take duk inda kaga gajiyawa kankare na ta komai kankancinta komai karancinta ta iya yiwa wannan abin da ya janyo maka jarrabawa daga wajen ubangiji jalla wa'ala mun gane wannan to in kuma ka duba ka ga cewa ba ka da wani tsangaro ba ka da wani laifi wanda kuma zai wahala dan adam a matsayin adam ya ce ba shi da wani laifi da zai janyo masa jarraba daga Allah to ka tabbata cewa imani Allah yake so ya gwada alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhum al ba'sa'u wad dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib iman ya kansa ubangiji mai girma daukaka ya jarraba bawa mun gane wannan to shine malamai suka tattauna me ya janyo wa annabi Sulaiman alaihi salam wannan jarrabawa cikin maganganu masu tarin yawa amma mafi shaharar maganganun su ne maganganu guda biyu kuma mafi ingancinsu mafi kusantowarsu da daidai su ne maganganu guda biyu da malamai suka fi ambata magana ta farko suka ce ita wannan jarrabawa din ta zo ne bayan abin da ya faru na ayoyin da muka karanta a baya lokacin da aka kawo annabi Sulaiman alayhi salam dunkuna in uriba alayhi bil ashiyyi safinatil jiyad faqala in waqala inni ahbabtu hubban khayr an dhikri rabbi hatta tawarat bil ijab rudduha alayya fatatifa mathalan bil su'i wal a'lam suka ce lokacin da yin sakaci bai yi sallah akan lokaci ba saboda kula da dawakinsa duk da dai cewa ya nemi gafarar ubangiji mai girma daukaka nan take kuma Allah ya gafarta masa to amma Allah yakan yi wa annabawa irin wannan hukunci na jarrabawa domin ya zama to izina ga yan baya ko irin abin da Bahaushe yake cewa dan a tauna a tsawuwa dan ayata jizo idan har annabin Allah zai yi kuskure kuma ya nemi gafarar Allah Allah ya gafarta masa amma duk da haka ai masa wata jarrabawa da za ta tuna masa nan gaba kada ya ƙara sakaci akan wannan kuskuren ina kuma ga kai ina kuma sani ina kuma ga mu waɗanda dama illa ma rahimu rabbu sai dai rahmar Allah mun gane wannan to saboda haka sai suka ce wannan dalilin ne ya janyo wannan jarrabawa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a dalilin shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata a cikin hadisin da yazo a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa annabi sulaiman alaihi salam ya ce la aqufanna laylata ala 90 imra'atin ta'ati kullu wahidatin bi farisin yuqatilu fi sabilillah wata rana ya sha alwashi yana da mata 90 kaji maza saboda haka sai ya sha alwashi a dare guda daya sai ya zagaye dukkanin matan sa 90 kuma kowacce daga cikin su sai ta dauki ciki kuma za ta haifi ɗa namiji kuma ɗa namijin nan zai zama to babban kwamandan yaƙi wanda zai jagoranci yaƙi da ɗaukar ma Allah amma walam yaqul insha Allah inda ya samu kuskure bai ce insha Allah ba wanda rashin fadar insha Allah a cikin al'amarin da yake gabatarka yana rushe ayyuka ne isa Allah ta dace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa in sha Allah kada ka kuskura ka ce ai gobe zan aikata kaza har sai in ka hada da insha Allah dan goben ba ta ka bace ba wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu ghadan ba wata rai da ta san me za ta iya yi gobe saboda haka sai ka ce insha Allah Allah ta'ala haka ya bada wannan tarbiyyar a hukunci a umarci kuma ya aikata abin a aikace a cikin suratul fatir yace laqad sallallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram sayyidin sha Allah Allah ya gaskata mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wannan mafarki gaskiya ne cewa wallahi za ku shiga masallacin Allah mai alfarma na garin Makka sai ce insha Allah da yadda Allah shine malamai suka ce ku kula a nan wajen inna Allah ta'ala istasna fi ma ya'lamu liyastasni al-'abd fi ma la ya'lam Allah fa ya san me zai faru gobe amma yayin istisna'i yace insha Allah ba dan kowa ba kai bawa da baka san me zai faru gobe ba dan ya koya maka duk abin da zaka yi kace sai da yadda Allah mun gane wannan to rashin cewar sa insha Allah to wannan ke janyo masa wannan jarrabawa shine Allah ta'ala ce wa alqa wa laqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyyi sai muka wulla akan kujerar sa ta mulki jasadan wani gangar jiki a nan wajen ubangiji mai girma daukaka ya ka kalma jasadan din munaka wani gangar jiki amma gangar jikin ta mutum ce ta aljani ce ta mumini ne ko ta kafiri ce alqur'ani bai bayyana ba sai din galibin malaman tafsiri suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi ne ta yanda ya bar karagar mulkinsa sai aka samu wani fitinannen aljani da ake kira da suna fakhru sai ya zo ya haye kan karagar mulki to kuma da zarar wani ya yi kundin bala ya hau kan karagar mulki shi ne juyin mulki ya tabbata mun gane wannan shi ke nan ya zama to shugaba saboda haka shi ya bar karagar mulki ya fita kawai shi kuma sai ya zo ya yi breaking sai ya zo ya tsalle sai ya haye kan karagar mulki aka zo aka bashi labari nan da nan har sarinsa ya tashi ka san dai yadda mai mulki yake idan ya rabu da mulki waɗanda ake ba su lokaci ma suna kokari a dan faɗaɗa a ƙara buɗa musu titi su wuce to ina kuma ga wanda shi da ma minal mahadi ila lahadi ne irin mulkin da in an ɗora ka sai mutuwa ta raba ka daga baya sai aka zo aka tsige ka to za ka ga yadda suke shiga cikin damuwa da tashin hankali kai wanda bai hau ma kullum fata yake hau dan baka taba ganin masu fata a duniya irin waɗanda suke da alaka da mulki ba shi fa bai hau ba amma kullum addu'a ake masa Allah ya kashe baban sa dan ya hau Allah ya hau da babban giwa yana amin Allah ya tura babban bango yana amin Allah ya kibar da yana amin saboda masifar san mulki mun gane wannan ranke da dai ayi hauri da ji a ce haka take kuma ba kara sai zo kan haka ne da ma ta dora mun gane wannan to haka mulki yake kun ba anaba Allah ta'ala yake sannan daga baya ya dawo wannan yake nuna an dauki tsawon lokaci kuma tana nuna cewa sai daga baya ya dawo wannan sai daga baya shi ba Allah bai gaya mana tsawon lokacin ba kun suna cewa sai da kwana 40 suna ce da shekara 40 kun suka ce sai da kwana 30 ala ayyi hal dai ya rabu da kujerarsa wani ya karba daga baya ya dawo kwana nawa ne Allah da yana so mu sani da ya mana bayani ko ta alqur'anin da Allah ya ba mu wannan labarin ko ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam fiqhun zancan Allah ya jarrabe shi ya karbe mulki a hannunsa dalilin wani kuskure da ya aikata kuma dai daga baya ya dawo kuma anaba min wannan kalmar anaba tun kalmar al-inaba ne al-inaba shine ar-ruju dawowa to a nan ne wasu daga cikin malamai suka yi maganganu guda biyu ya dawo ina wasu daga cikin malamai suka ce ai raja'a ila mulkihi ma'ana kuma anaba ila mulkihi sannan ya dawo ya ci gaba da mulkinsa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ma'ana anaba ai raja'a ila Allah bi tawbati min dhanbihi da aka kwace mulkin to abin da yake shine sai je ta tuba zuwa ga Allah akan zunubin da ya aikata yi ta neman gafarar Ubangiji mai girma ɗaukaka ya zamanto abdun munim ma'anar abdun munim bawa wanda da ya ga matsala sai ya koma zuwa ga Allah da ya yi kuskure sai ya miƙa sai ya tafi zuwa ga Ubangiji mai girma ɗaukaka to komawa zuwa ga Allah ita za ta damu da mulkinsa mun gane wannan shi ne ma'anar kuma anaba ma'ana ya koma zuwa ga Allah ya yi ta tuba ya yi ta istighfari ya yi ta neman kamun kafa ya yi ta neman yardar Allah sannan sai Allah ya damar da mulkinsa kuma wannan magana ta biyu za ta fi ƙarfi cikin maganganun malamai saboda dama haka ɗabi'ar annabawa take duk wanda suka samu matsala suna koma zuwa ga Allah haka ɗabi'ar mu'minai take dalili na biyu kuma ƙarina ta nuna haka domin gashi a gaba Allah ta'ala sai ba da labari ƙala sai annabi Sulaiman ya ce kaga annaba din ya koma zuwa ga Allah yana roƙon Allah me ya roƙi Allah kana da ta shi roƙon Allah sai ce rabbi firni ya Allah gafarta mu ya Allah ya fi mun kurakurai na idan aka ce al-maghfira abinda ake nufi shine al-sitr wato sitr ce a mu dauke shi da shafe shi da koye shi kamar ma ba ta bayin ba wannan shine ba har gafarar Allah duk wanda yake neman gafarar Ubangiji ta'ala to yana roƙon Allah ne ya suturce shi ya koye dukkanin wani aibinsa ta yanda ko da yana aibin zai ci gaba da rayuwa ba a san aibin ba kamar ma baya aikatawa wannan ita ce hikimar da ta sa ake son mumini kullum ya ringa istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi kullum ina neman gafarar Allah ina istighfari sama da sau 100 a yini sama da sau 100 a yini ba wai istighfari sai ka saba wa Allah ka roƙi astaghfirullah astaghfirullah ko kuma ka ce ai ba komai in mun yi sako ai akwai istighfari ma ai astaghfirullah ba wannan bane ba istighfari ake yi ba a'a istighfari ake yi neman gafarar Allah a koda yaushe saboda shi bawa a koda yaushe cikin rauni yake cikin sabon Ubangiji ta'ala yake wani abin ka shirya masa wani abin ba ka shirya masa ba wani abin tsautsayi ne kawai zai zo amka maka rana ɗaya to saboda haka ba in kana istighfari sai Allah ya fitoce ka sai ya ɓoye ka duk aibin ka sai Allah ya lullube duk mutuncin ka da kimar ka da darajar ka sai Allah ya bayyana ta a cikin al'umma kai ba wai a iya duniya ba har a lahira dan za a je bawa a yinin gobe alkiyama ai masa hisabi a ce tafi aljanna shi kuma dan adam da lafi kai da aka ce tafi aljanna bai naka na zai akan baya ce ya ubangiji ta'ala a duniya fa na aikata kaza na aikata kaza na aikata kaza banga kuma an ce nan wajen yawon hisab ne kuma an ce la yuqadiru sagira tan wala kabira tan illa ahsaha kuma an ce inna allaha la yuzmilu mithla yuzmilu mustahana ta ya banga an mun hukunci akan wannan laifin da na aikata ba kaga wannan ai samun waje ne laji ne ina ba ta mun gaza wannan ba ka ba da aka ce wuce aljanna me kai ni tsayawa tambaya ina aka sa ina ka kwana eh to amma dan Allah ya nuna maka fadin rahama sai ba da wannan labari za a samu bawon da zai kuma ce ya Allah lokacin kaza fa nayi kaza nayi kaza ba wai fa kaza na alkhairi ba bai gala da ba dan zunubi bai ji an ce masa ufan akai ba sai ubangiji ta Allah ce da ka aikata a duniya na tona maka asiri wani ya ji ya gani ba wai shi ba wanda ya ji ba wanda ya gani ya ce to je ka yau ma na sukanta maka shi ba wanda zai ji ba wanda zai gani shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wata ka'ida guda daya yace kullu ummati mu'afa illa al-mujahiru duk abinda ba al'umma ta za su aikata suna da hurriya suna da dama suna da yanci Allah ya gafarta musu banda mutum daya banda rukunan mutane guda daya sune al-mujahirun sabai suka ce su wane ne al-mujahirun yace sune waɗanda za su je su buya su gudun dare su gudo kan lungu su bugari su koya su aikata saban Allah ba wanda ya sani daga sai su sai Allah amma su zo majalisa suna ba da labari to wannan ya nuna ba baya ma neman suturar Allah to ka tona wurin ka asiri ne ya rage ai mai neman suturar Allah shi ke gum da bakin sa kuma ya yi istighfari da Allah ya suturta shi to shine annabi Sulaiman alaihi salam sai ya ce rabbi bifirli ya Allah gafarta min wa habli mulkan ya Allah ka bani wani mulki la yanzabi li ahadin min ba'di irin mulkin da bai dace da wani a bayana ba ya zamanto da kai na kunkurkus shi yasa an gama mulki a kan Allah an gama samun damar mulki yanzu su din kwariya aka ba ko rubo kwariya aka ba amma mulki an gama shi a kan annabi Sulaiman alaihi salam a nan wajen malamai suka ce ya kamata dan adam ya gane sunnonin Allah kuma ya gane fadin rahamar Allah sai ina ya kalli siyakin wannan aya kafin mu kalli siyakin da mu buga misali dan ta hanyar misali ne ake iya gane me ake so a ce kai ne kai wa wani dai ne wani nan babanka ne wani nan dai gidanka ne wani nan oganka ne wani nan mai mulkin ka ne sai kai masa kuskure kuma ya bayyana ka masa kuskure yanzu me kake fata a wajen sa ya yi maka ka kubuta ka samu sauki daga haka akwai wani amma sai kai masa kuskure kai ma mai furka ko kai mai gidanka ko ogan ka kuskure sai ka buka ce da Allah oga miliyan goma nan taka ta bata wallahi na je na ragargaje ta na lalata ta kai hakuri amma ka kara mu miliyan 20 dan adam zai karbi wannan eh dan adam zai karbi wannan to Allah yana karbi wannan Allah yana karbi wannan ga annabi Sulaiman da ya zo laifi yace rabbi bifirli in an gafarta masa ba ruwa ta sha ba amma sai yace wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab saboda shi Allah shi kadai ne al wahhab shi kadai zai iya wannan shi sa malamai suka ce yana daga cikin sirrin amsa addu'a a ko ina Allah yana iya amsa addu'a in kai aikin alkhairi ka roƙi Allah a ƙarƙashin aikin alkhairin ka sai Allah ya amsa ma addu'a kai in ma kai aikin sharri ka je neman tuba kada ka taso sai da ladan gade Allah ya je mun kuma ka hada ne da ƴan kudade dan ƙarfin talabci ne hada ka yasa ka kai zulubi Allah ba ta mun gada wannan Allah ya je mun kuma ka bani mulki dan ƙarfin tarakin mulki ne rashin mukami ne ya janyo maka aikata mulki to ba wanda ake wannan sai wanda ya zama to al-wahhab sai al-wahhab mai kyauta da ƙari mun gane wannan saboda haka sirrin da ke cikin wannan zai nuna maka a kowane ɓangare ana roƙon Allah in ka saba wa Allah ka je neman gafara to ka ka taso sai ka zo da ƴan bukatunka dan in ka ce iya kaɗai gafarar kake nema kana ganin kamar kuma za a karɓi bukatunka bayan haka kai mai zunubi ne to hajjar salwasi'a ka rufe abin da yake da fari shi kuma rahamar Allah wa rahmati wasi'at kull shay'in mala'ikatu suka ce rabbana wasi'at kull shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabila wa qihim azab al jahim kaga gafarta musu wadanda suka tuban ka mutuncin ka kuma ka kare su daga azabar wuta wannan shine sanar mun gane wannan to shine annabi Sulaiman yace kana razzik tuli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di tabadi mulkin da babu wani bayan ni yaushe wannan addu'a a wasu daga cikin malamai suka ce yayi wannan addu'ar ne lokacin da mulki ya kubuce a hannunsa daga cikin abubuwan da ya neman gafarar ubangiji ta ala sai je gina baitul maqdis kun san baitul maqdis haikal isma'il alaihi salam daga cikin waɗanda suka gina shi akwai annabi isma'il alaihi salam wanda ya fara asasa ginansa shine annabi ibrahim alaihi salam a samu matsala ya rushe a ƙara jaddada ginansa to daga cikin jaddada ginansa da aka yi akwai jaddada ginin da shi annabi sulaiman alaihi salam ya yi saboda haka akan kira wannan da suna haikal sulaiman wato ginin wurin ibada na annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya gama wannan kamar yadda hadisi ya zo a cikin sunanin Tirmidhi Allah ya ji kansa da tayar rahama sai annabi Sulaiman alaihi salam ya roƙi Allah abubuwa guda uku daga cikin abubuwan da ya roƙa shine Allah ya sa wannan aikin da ya zama yardajje ne karɓaɓɓe a wajen Allah sannan Allah ya sa duk wanda ya zo wannan ɗakin bauta ya yi bauta da niyyar sallah da bauta wa Allah Allah ya karɓi ibada sai ya gafarta masa abu na uku da ya roƙa shi ne rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka gafarta min ka bani mulkin da ba za ka ba wani a bayana ba kuma haka abin ya faru ba wanda ya iya mulki irin na annabi Sulaiman ka mulki mutane ka mulki aljanu ka mulki tsuntsaye ka mulki bushiyoyi ka mulki duwatsu ka mulki ruwa ka mulki iska akwai wanda ya yi wannan ba hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga riwayar abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana da sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari yace yana cikin sallar dare a masallacin sallallahu alaihi wasallam sai ga wani shaitan ya zo ya maka waswasi a cikin sallar sa sai manzo Allah ya kama shaitan din sai ya daure shi a dukkan masallaci da ya gama sallar sai ya tuna addu'ar annabi Sulaiman rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai ya sake shi sai ce sai na tuna da addu'ar dan uwa na annabi Sulaiman da ba dan haka ba sai na ga muku shi da addu'ar uwa ya zo ya gan shi a daure kaga in ya daure shi ai yana daga cikin karfin mulkin annabi Sulaiman yana kama aljanu ya daure wa akharina muqarranina fil asfal ya kama sai daure su cikin maruruka to da yanzu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan aikin to tunda annabi Sulaiman ya roƙi Allah ya baki mulkin da ba wani ba to kada annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani abu tasarrufi irin nasa sai ya haƙura dan addu'ar annabi Sulaiman ta cika mun gane wannan to wannan shine ba dan rabbi bifrili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace lallai kai ne al-wahhab wato wanda yake bayar da kyauta da kari banda ba wanda yake kyauta irin sa Allah mun gane wannan a cikin wannan addu'a wannan aya tana kunshe da jumloli guda uku da suke nuna hanyoyin amsa addu'a na farko in zaka roƙi Allah ka nemi gafarar Allah sannan abu na biyu ka faɗi buƙatarka sannan abu na uku ka yi wa Allah kirari kaga a ƙarshe sai annabi Sulaiman alayhi salam yayi wa ubangiji mai girma da faka kirari to daga nan sai Allah ta'ala ya gaya mana cewa ya amsa addu'ar annabi Sulaiman ya ba shi abubuwa da kamar haka Allah ya ce fatakharna lahu riha lokacin da ya roƙe mu mu ba shi mulki da babu kamar sa to abu na farko da muka fara yi shine sai muka buwace masa iska ta zamanto ita ce jirgin yawon sa tajri bi amrihi ruha'an haythu asa tana tafiya da umarnin sa ruha'an cikin tsanaki haythu asa da inda ya nufa duk inda yake so ta kai shi da ya ba ta umarni ya ce iska sun kuce ni daga Abuja bijira a Kano haka za ta ɗauke shi cikin tsanaki ta je ta ajiye shi a Kano ruha'an haythu asa haythu asa haythu ma'ana haythu arada inda ya nufa wannan aya da take cikin suratul Fatir ta yi kama da wasu ayoyi a cikin Alkur'ani. Kafin ta akwai ayoyi guda biyu, ayar da ke cikin suratul Anbiya, daga nan sai ayar da ke cikin suratul Saba, sai kuma wannan ayar da take cikin suratul Fatir. A cikin suratul Anbiya Allah ta'ala ce wa Sulaymana riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Allah ta'ala sai ya wassafa ita wannan iska ta annabi Sulaiman da cewa asifatan. A ayin da ke cikin suratu Saba sai ya wassafa ta da cewa guduha shahrun wa rawahuha shahr. Wa Sulaymana riha guduha shahrun wa rawahuha shahr. Tafiyar da za ka yi a wata ɗaya in ta tashi da asuba kafin rana ta fito ta gama. Tafiyar da za ka yi a wata ɗaya a kan ingarman doki ko raƙumi da yamma idan ta ɗauka kafin rana ta fadi ta gama ta. Wannan shi ne wani Sulaiman bai a guzo ha shahrun wa rawaha shahr a ayar da ke cikin suratu Saba. To me wannan yake nunawa? Ƙarfin gudun iska. Suratu Saba ta nuna mana ƙarfin gudun iska. Ita kuma ayar da ke cikin suratul Anbiya sai Allah ta'ala ce wa Sulaymana riha asifatan tajri bi amrihi. Muka huwa ce masa wata iska ne gaggawa, shine asifatan, tana tafa da gaggawa, asukwane, tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. To a kuma wannan aya sai Ubangiji ta'ala ce fa fakkarna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an al-anaki. Sai wani ya ce kuma akwai cin karo da juna, nan an ce tana tafa a tsanaki, cikin suratul Anbiya an ce tana gaggawa, cikin suratul Saba an ce tana sauri. Tsanaki da sauri an kishiya juna ne, gaggawa da tafiya a hankula an kishiya juna ne. Sai malamai suka ce kankan kai kulle. Mun gane wannan? Kankan shiga cikin duhun kai. Shi Alkur'ani shashinsa fassara shashi yake, ba warware shashi yake ba. Ai shi ɗan adam yana da ɗabi'a guda ne a kan abin hawansa. Ko kai da kake hawa kekenka, da kai da kake hawa tsuntsun koyayyarka mai caji ko mara caji, da kai da kake hawa kurolarka, ai ka san akwai lokacin da kake buƙatar ka tafi a hankula, ka san akwai lokacin da kuma kake buƙatar ka tashi ta ka nuna gwaninka. Akwai lokacin da uzurin ba mai yawa ba ne ba ka sauri, za ka ba ka da buƙatar kai gudu. Akwai lokacin da za a ba kiran gaggawa, wani intilaki ya faru fito, haka za a ganka ka fito a tsufane, ko wani alkhairi ya din faro ka, wani kwakwaran kwastoma ya kira ya ce zo ga wasu miliyoyin gero ka zo ka karɓa, kuma tsakaninku da shi kai kana bakin gari shi yana tsakiyar gari, saboda haka a kan lokacin akwai wasa inji. Haka ne kuma haka ba, ko ba shi ne amfanin abin hawa ɗin ba, lokacin da ba ka buƙatar gudu. Kana buƙatar ka taho da motarka ne a hankula ka caka wula ga bangoshi ka bankare ka dora hannu a sama ka dora kafa a gefen kujera sannan ka ringa tafiya kana gyaɗa kai yadda karangar yake yi, ka ga mota ka kai mota kenan. Eh Allah ne ba ni ba wani ba, eh irin tukin Allah ne ba ni ba wani ba, ko ba mu mota irin wannan tukin. Suka ce to haka ita ma iskar annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da yake buƙatar ya tafi da sauri, to sai a sa mata limit ɗin sauri, shi ne tafiyar wata ɗaya sai ta yi shi a cikin kullowar rana, sai ta gama shi a cikin wuni. Wani Sulaiman riha guduha shahrun warwahuha shahr, wannan ana sauri kenan. Sannan akwai lokacin da al'amari na gaggawa zai zo, an fita a hargitsa ba nutsi ba a nutsar ba, to a nan lokacin ita ma sai a bazale ta sai ta tafi gaggaga. Shine wani Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna. Akwai kuma lokacin da shawagi aka fito za a yi zagaye da rangaji da kilisa da nuna isbar mulki, ana buƙatar a yi sauri, ana buƙatar a yi tsohuwa, da ba aka fito ni balle a ƙura gudun doki. Ai a wannan lokacin ana so a ga dikili ne yana rangaji, ko ba haka ba? Ana so a ga doki dikili yana tafiya yana karta ƙaho. To saboda haka shi ma a wannan lokacin sai ya fito da iskarsa ruha'an tana tafa a tsanaki su haitu a sa duk inda ya ga dama ya zuwa baka kafa su ke yawon shi talakawa su daga kai su kalla su ce yi aiki sai Allah masu akwai kenan ka ga talaka yana kwafa yana ce kai malam babu ba sai ba akwai daɗi ina mata mun gane wannan ya za ku cin karo gobe ku cin karo da gida mun fahimci wannan shine ma'anar fa fakarna la hurriha tajri bi amrihi rukha'an haythu asa wannan shine abu na farko da Allah ya fara bashi ko ba sau yana ne mulki da wannan ba ya mata mun gane wannan ko dan dambara ga kai da zuwa cikin rafi ma da duwan da zaka daga ka tafi ko wani hudu da zai dinga iban kan billahi allazi in ka zaka hawo ya kitai shi zaka iya mara fa'ido a zo a sa ka gani an gwada an yi komai a karɓar rasulun lanka sai ranar fitowa maza ka fasu ne kai wa buzuki ya ƙi tashi dole a ɗauko ka a amalanke ina fata mun gano wannan saboda wannan an yi an gama wa hamli mulkan ne layin babi ne a hajji min ba a ji ko akwai wanda ya sa gane masa wannan saboda haka kuka yi da a dambare ka dinda dai da a wasu na ya tashi ga kodin hayan ko kasar suna jin tawayen da abubuwa yanzu duk wasu abubuwan ba fadar su ake yi ba duk wani mai hankali duk wani mai ilimi duk wani wanda ya san me yake yi a yanzu ya daina sakin bakinsa to an ba kuma waɗanda suke kawai wawawan cikin al'umma ne to su ne za su zo su yi ta faɗar waɗannan abubuwa su suna ganin burgewa ne ba su san ɗaukakar buri ba ce ba suna tsalle ana musu ihu su zata ɗaukaka ne ba su san al'amar su ce take bayyana yake musu ihu ba mun gane wannan to su kuma irin wannan ba abin ka kula su bane ba zamani ne ya kawo da ba social media ka taɓa jin su ko ka taɓa ganin su nan suke cin kasuwa ba kuma abin da suke iya koyarwa sai wannan saboda haka in ma ka yi magana a kansu ba za su daina ba in ma ka yi shiru ba za su daina ba fa masaluhu ka masalul kalbi in ta'amil alayhi yalhasu aw tatruku yalhasu to wani tsaya kula kare kuma mun gane wannan fadala ce bi da Allah ya bashi sai Allah ta'ala ya ce washayatina kuma ubangiji bai girma da saukaka ya hore masa aljanu su ne shedanu ake nufi a nan wajen kulla banna'in wa bawwa a cikin waɗannan shedanu ɗin akwai wanda suke masa dukkanin jinin da yake fita duk tsawon gini ba wai lebura yake ɗaukowa ba ko burkila ko mentin ko wani injiniya da zai yi wani a'a aljanu yake sa fi masa gini kamar ku aka ce aljanu ya yi gini a yi ta ƙarfi ya fare ku girman ku a yi ta inda tunani abinda ba tunani ba zai yi ba aljanu sai ya gina to shi in za a yi masa gini Allah sai ya huwa shi masa aljanu su suke masa gini kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a yau da ke cikin suratul Saba وصلنا له عين القدر ومن الشياطين من يعمل بين يديه باذن ربي ومن يرد منهم عن امرنا رزقهم من عذاب الصعيد يعملون له ما يشاء سنة رضوها في مصر جنة دقا من يجد من مآريب من يمن ينقالو جنولك دا من يمن ينجد عجل وتماثيل يصنع جنة مصر من يمن ينقوم عكاد وتم متمي وانا يجدون عدين سبح حرام بنيبا وجفال كالجواب suna gina masa manya-manyan baho irin bawon nan na wanka da ake tararwa a ciki idan suka gina shi suka birke sai ka zata babban jirgin ruwa ne wa ƙudurin rafiya ga manya-manyan dirkakkun ƙudur wato su ne manya-manyan randuna da tukwane rafiya waɗanda suke kafaffo haka suke gina masa gini sai wanda ka gani mun gane wannan to shi ne ma'anar kulla bannaji wa gawwa akwai kuma yan nutso akwai kuma yan fishing festival waɗanda su kuma gwanintar su a cikin ruwa take yana da manya-manyan aljanu da suke ninkaya a cikin ruwa su fito masa da gwalagwalai su fito masa da zubar zazu su fito masa da dukkanin wani arziki da yake tsamfar a ƙarƙashin ruwa su fito masa da manya-manyan kifaye shi matsintansa aljanu ne ina fata mun gane wannan karin kwada za su je fishing festival a yi da an ga kifin da za a samu ina fata mun gane in wani ya kamo kifi kilo 59 an ba shi corona a yi kwan wani aljanu ya damko wani wani kifin da nan sama ba za a yi to shi su suke masa wannan aiki wa akari na mukarrami na fil asfal akwai kuma kangararrun shedanun aljanu in iskan gari fitinannin al'umma waɗanda suka addabi gari wal'alla ƴan daba ne wal'alla ƴan fara tuka ne akwai ƴan kwacen waya a cikinsu akwai ƴan atare-atare a cikinsu akwai ƴan kwacen babura a cikinsu to irin wannan ka bar su cikin al'umma fitina ne akwai waɗanda suke zuwa suna ɓata matan mutane in sun ga kyakkyawar mace su je su shiga cikin sarki ta wahalar da ita akwai waɗanda suke ɓata mazan mutane a cikin mata fitinannu aljanu su ga kyakkyawan yaro namiji su je su shiga jikinsa su fitine shi za ka ga galibin 'ya'yanmu fa da muke gani suna samun jarrabawa ta fitina a cikin rayuwa wallahi wani abin in ka kalla ba tasarrufin ɗan adam bane ba in yaro ya dawo hayyacinsa ko ana masa faɗa za ka ga yadda yake zama yana hawaye shi a kan kansa ba ya jin daɗin abin da yake aikata shi yasa su iyaye ba aikinsu ba ne la'anta ba aikinsu ba ne tsinuwa ba aikinsu ba ne kora ba aikinsu ba ne muzantawa da musgunawa a'a idan Allah ya ba wani irin wannan jarrabawa din babban aikinsa shi ne addu'a wa'azi ba ji ba gani a ci gaba da yi da addu'o'in nan da ake yi da ayyukan alkhairi ake yi insha Allah sai ka ga wannan cikin masa ya yi don wallahi wani ba ya yi kansa bane ba zamani ne muke ciki na ciki ayyukan alkhairi suke nefa ana promoting din ƴaƴan iska a cikin al'umma ba ka ta zama arha a cikin al'umma yau duk wanda ka ga yana samun matsayi yana samun daraja yana samun gida mai kyau yana samun kyautar mota mai kyau ko mutum da suke samun kyautar mota mai tsada a ɗauki motar miliyan 30 miliyan 50 a bawa mace ba wai don ta yi tilawar alƙur'ani ba matan ƴaƴanmu da suke zuwa suna zuwa da ɗaya karatun alƙur'ani gwamnan gari guda ya mata kyauta hafizar Qur'ani da ta zo na ɗaya a duniyar musabaka an mata kyautar ƙarshe a ɗauki gwaf a bata a ce babanta ya dinga bayar da haya ana samu musu kuɗin cefani amma sai ka ga wata ta zo ta yi waka an ɗauki motar miliyan 50 an bata kai ka san wannan shedanci ne kuma abinda zai baka haushi abinda zai baka takaici shine galibin matan da ake wa na fa ba su da kama inda za ka san shedan mugu ne sai ya samu wata baka sirna mai dokakken hanci mai tankwararren baki mai lotsatsen goshi sannan wasu ya kawata wani fitinan ita wani take ba kuɗi da zai koma ya kare wa matarsa na gida kallo wallahi ta bi shi da zai zo makarantun islamiyyar unguwa akwai ƴaƴa suna nan yanda ka san hurul ain fi inna qasiratu sarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan in kyau yake so akwai kyawawa in tsawo yake so akwai dogaye in fari yake so akwai farare idan jiki yake so akwai ƴan jibalima in sirara yake so akwai tsitsila duk zai iya samu a makarantun islamiyyar ya ɗauka ya je promoting ɗinsu ya ba su kuɗi ya ba su kyakkyawan rayuwa suna wanke-wanke suna masa tilawar al-Qur'ani Hajiza tana yin girki malam kafin a sauke miyar kuka ta ci izifi biyu kafin da sun ɗauko ta ci izifi uku akwai alkhairin da ya kai wannan sabon yanzu an sauke promotion a cikin al'umma saboda shedanun sun yawa to yana daga cikin albarkar da Allah ya sa a mulkin annabi Sulaiman shine irin waɗannan shedanun da suke gallabar al'umma duka ma sai ke daure shine wa akharina muqarrabina fil asbab akwai kuma wasu shedanun aljannu din waɗanda suna nan an daure su a cikin maruruka ba sa motsawa ko ina kuma a daure din da suke ba wai kawai suna zaman banza bane suna cin abincin gwamnati a banza aiki yake sa shi yasa lokacin da ya zo ran gadi cikin fitinannun aljannu yana tsaye ya sa su aiki ga su a daure suna yin aiki ya dogara sandarsa har mutuwa ta ɗauke su su sani ba sai da gara ta zo ta cinye sandar ta faɗi ta ƙarye sannan suka gane ya mutu falamma qadayna alayhi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min fa'atihi ba abin da ya nuna musu ya mutu illa dabbatul ard sai tsotsar da take cikin ƙasa ita ce gara ta'kulu min fa'atihi ta zo ta cinye sandarsa falamma qarra a lokacin ne da ya rankwafa ya faɗi tabayyanatul jinn sai fitinannun aljannu suka ringa cizon yaɗa ya bayyana a gare su an laukanu ya zamo da zaiba da sun san gaibu cewa sun yi annabi Sulaiman ya rasu ma da bi kusur azabi da muhim ai da ba su zauna cikin wannan azaba ta kaskanci ba ba zama da aka ba wai cin tuwo gwamnati suke a banza ba a'a in an kama su an ɗaure su ma aiki suke yi to wannan yana daga cikin hanyar da ake ladabtar da kangararru ba wai a kama su a ɗaure su kawai a ciciyar da su ba ana cin cikin gidajen yaɗa da su ba wani abu da suke koya ba wani abu da suke fita da su ila ma wani mawazin shi sa da an kama an saki bayan shekara ɗaya shekara biyu sai a ƙara kama kaji ana yi wa fitinannen yaro interview ana sauna ana kama kai na cewa sau uku yana cin farka a shekara wannan an shirya gyaru kenan amma inda za a bi hanyoyin da za a yi rehabilitation na gaskiya to dan abin cikin sauki duk wanda ka ajiye shi a gefe ɗaya ka hada shi shaye-shaye ka hada shi yawo ka hada shi da alƙur'ani wallahi alƙur'ani ya ishe shi komai wannan alƙur'anin zai zama to haske a gare shi zai shirya shi kin sa kafin a ba ta makarantun mari na allo kafin allo a lalata